نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى أن من قيسوا تأدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما سقو ديا وألا سبحانه وتعالى ديبا مئيكم هلرتر وأن مجلس ما البركة نا مسجد بن تيمية رحمة الله عليه wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkami min kalami khairil anami na al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan majalisi shine majalisi na 106 a wannan yammaci na Laraba 6 ga watan Sha'ban hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 5 ga watan Fabrairu na shekara ta 2025 a majalisin da ya gabata mun shiga babu salatul istisqa mun yi shimfidi karkashin wannan babi sai dai kuma hadisan da mawallafin littafin ya kawo ina ga ba mu karanta su ba ko mun fara na'am mun karanta hadisi na farko na mun karanta hadisi na farko ya kamata mu tashi kan hadisi na biyu ne haka ne to amma kuma dube da bukata da ta gabata tun lokacin da muke karatu a babu salatul kusuf na a aikata sallar a aikace bayan an karanta ta a karance ita sallar kusufi to sai muka sanya wannan rana ta zamanto rana ce da zamu yi ita sallah din a aikace amma gabanin yin sallar a aikace akwai abubuwa guda biyu abu na farko akwai bukatar mu sake komawa mu duba hadisin da ya fito da bayani kan ita salatul kusufi din mu karanta shi a gurguje dube da cewa a baya mun karanta shi a fadade to yanzu sai mu karanta shi a takaice wannan abu na farko kenan abu na biyu akwai tambaya da aka yi dangane da wanda aka tsere masa daga wani abu cikin wannan sallah ta kusufi to idan ya zo rama abin da aka tsere masa ya zai yi wannan ramukan to waɗannan su ne abubuwa guda biyu da za mu duba gabanin mu shiga sallar mu yi ta a aikace amin amin hadisin da ya fito da siffar sallar kusufi cikin jerin hadisan da muka karanta a babu salatul kusufi shine hadisin ummuna Aisha Allah ya dade ita hadisanta a wannan babi da mawallafi ya kawo hadisi biyu hadisi na farko in mun kula za mu ga hadisi ne da aka samu daga gare ta Allah ya dade ita hadisi na biyu an samu daga Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari sai hadisi na uku kuma shi ma din dai na ummuna Aisha ne Allah ya daidaita. To wannan hadisi na uku idan mun kula zamu ga shine ya fito da siffar sallar kusufi a fayyace. To shine hadisin da zamu karanta shi a takaice, mu yi dan takaitaccen bayani sa'annan kuma mu je ga tambayar da ta gabata. يتي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي أنصامو دقى أمنا عائشة الله جدئت للي إتتتي خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكسفي أزام نمان زن الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس منزل الله صلى الله عليه وسلم سيي صلى ده متاني ينا ليمنتي متاني كما سنا مامو ينا امتسين ليمن سوران متاني سنا امتسين مامو فاطال القيامه ده يزو صلر تاسا يد سفر صلت تكسنتي sai ya tsawaita tsayuwa wato a raka'a ta farko da yayi kabbara ya karanta suratul fatiha sai ya tsawaita karatu a wannan sallah ko a wannan raka'a thumma raka'a sai ya tafi zuwa ga ruku'u fa atala ruku'a sai ya tsawaita wannan ruku'u tasa ثم قام sai ya dago daga ruku'u fa atala alqiyama ya sake tsayuwa ya ci gaba da karatu anan ya tsawaita karatun sa kenan tsayuwar da yayi yana karatu tsayuwa ce guda biyu sai dai yace wa huwa dunal qiyamil awwal sai dai wannan tsayuwa na biyu a raka'ar farko bai kai tsayuwa ta farko ba tsayuwa ta biyu bata kai tsayuwa ta farko ba kuma raka'a sai ya sake tafiya zuwa ga ruku'u karo na biyu kenan wannan ita ce ruku'u ta biyu a cikin raka'a ta farko fa atala ruku'a nan ma da ya tafi ruku'u sai ya tsawaita ruku'u wa huwa dunar ruku'il awwali sai dai wannan ruku'u da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bai kai ruku'un farko ba kenan ruku'un farko ya fi shi tsayi ثم سجد to bayan ya dago daga ruku'u kuma sai ya tafi sujjada kaga an samu raka'a kenan fa atala sujuda ita ma sujjadar da yayi ta ya tsawaita sujjadar wannan raka'a ta cika ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ما فعل في الركعه الاولى anaku raka'atul akhira aya thaniya ko na'am sa'an nan ya aikata a daya raka'ar a kofi na kenan a kofin ku kuma sai nan ya aikata a raka'a ta biyu kwatankwacin abin da ya aikata a raka'a ta farko kenan kowace raka'a tana da tsayuwa biyu da ruku'u da kuma sujjada sai dai ba zai zama ya aikata 100% yanda ya raka'a farko haka ya raka'a ta biyu ba dole raka'a ta farko za ta fi tsayin karatu sama da raka'a ta biyu wannan ita ce dabi'ar manzon Allah ga kowace sallah sawa'un sallah ce ta farilla ko kuma salloli da yake yin su na nafilfil thumma sarafa sa'annan kuma yayi sallama kenan ya idar da sallar ta sa wannan ita ce sallar siffar sallar kusufi kaga siffar ba mai sarkakiya bace waqatta jallati shamsu alhali ranan ta washe wannan kisfe wadda ranan ta hadu da shi ya washe daga gare ta fa khataba an-nasa sai yayi khutuba wa mutane fa hamidallaha wa athna alayhi yayi godiya wa Allah madaukakin sarki yayi yabo da jinjina gare shi thumma qala sa'annan yace inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayatillah, lallai farana da wata ayoyi ne guda biyu cikin jerin ayoyin Allah. Allah madaukakin sarki yana da ayoyi waɗanda suke masu tarin yawa, daga cikin su akwai rana da wata. La yakhsifani limauti ahad, ai mun san ma'anar aya, alama, alama da take nuna cewar akwai wanda yake gudanar da waɗannan ayoyi. Sa'annan alama da take nuna girmansa da buwayarsa da isarsa da ikonsa da kudurarsa da kamalarsa, saboda in ba mai kamala, mai iko, mai isa ba, wanda ya isa ya gudanar da waɗannan abubuwa. A garana ta fito daga gabashin duniya, ta faɗi a yammacin duniya, wannan tunda aka halicci sammai da ƙasai har yau ba a taɓa samun akasi ba. Yanzu ka ga mun waye isa ya haka, waye isa ya yi aiki tsawon shekara guda a ce kullun yana yi ba a taɓa kwashi ba, kuma a shekara guda kwana 360 ɗin nan ba a taɓa samun sai ko kode da rana ɗaya ba, yana da wahala. Babu sai Allah, ba mahalukin da ya isa yi wannan. To wannan ba shekara ɗaya ba, ba biyu ba, ba goma ba, ba ashirin ba, ba ɗari ba, ba dubu ba, tun halittar sammai da ƙasai har yau da nake magana, kuma har kiyama ta tsaya, ranan nan tana fitowa daga gabas ta faɗi a yamma, ba a taɓa samun seko ba, a samu akasi a ce oh, yau an samu akasi, rana ba ta fito ba, ko kuma yau ina rana rai ta shiga, Allah luma, Allah luma, ba a ganta ba. Ko a ce yau an samu akasi, wata ya gagara fitowa, ya fito ya gagara, ba a taɓa samun irin wannan ba. Wannan shine aikin Ubangiji, na nuna mana kamalarsa da ikonsa da girmansa da isansa da cikan kudurarsa subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah, lallai farana da wata ayoyi ne guda biyu cikin jerin gwanan ayoyin Allah madaukakin sarki. La yakhsifani limauti ahadin wala li hayati, ba sa kisfewa saboda mutuwar wani, dube da cewa wannan wanin yana da wata kima cikin mutane, yana da wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa, ko kuma yana da wani matsayi gurin Allah. Duk matsayin da yake da shi gurin Allah baya sa Allah madaukakin sarki ya hukunta kisfewar rana ko wata. Matsayinsa da yake da shi gurin Allah daban, waɗannan ayoyi na Ubangiji su ma daban, kowanne da matsayinsa. Saboda haka ba sa kisfewa saboda mutuwar wani, wala li hayatihi, ko kuma haihuwar wani. Dan an haifi wani madaukaki ya sa rana ta kisfe ko wata ta kisfe, haskensu ya disa shi, wannan Allah bai hukunta wannan ba a cikin bayinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ra'aytum dhalika, in har kuka ga hakan ya faru, husufi na rana ko kuma na wata, fad'u Allah, to ku yi ta roƙon Allah madaukakin sarki, ku ta karkare da addu'a, ku yi ta addu'a, wa kabbiru, ku yi ta kabbara, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa sallu, kuma ku yi ta sallah, wacce aka yi mana bayanin siffarta a sama, wa tasaddaqu, ku ba da sadaka. Wannan hadisi na ummuna Aisha Allah ya dade ita, ya bayyana mana siffar wannan sallah ta kusufi. Sa'annan a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya kammala yayi kuduba wa mutane, ya bayyana musu cewar rana da wata ayoyi ne guda biyu cikin jerin ayoyin Allah madaukakin sarki, ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ko kuma haihuwar wani. In an ga irin hakan ya faru, abinda ya kamata a yi shine a yi ta'addu'a, ana kabbara, ana sallah, ana sadaka. Wannan ya nuna waɗannan abubuwa guda hudu sababi ne da ke sa Allah madaukakin sarki ya yaye bala'i da ya sauka wa bayi, ko kuma bala'in da ke shirin sauka Allah ya tunkuɗe musu shi. To a bayanan da suka biyo baya duka cikatu ne kan kudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kai tsaye ba su da alaka da ita sallar kusufi kenan in an tashi kuduba din za a ja hankalin mutane game da abin da ya faru na kusufi na rana ko kuma kusufi na wata kuma sai a musu gamammiyar nasiha a duba abin da suka fi bukatuwa zuwa gare shi sai a ja kunnan su a ja hankalin su a kansa kenan kudubar bata takaita da bayani kan abin da ya faru na wannan kusufi din ba za a iya hadawa da wani abu daban in mun yi dube da sauran karashan bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga ya tsawatar ne akan zina da yanda ya nuna illarsa da hatsarinsa da kuma yanda Allah yake kyamatarsa sannan a ƙarshe ya nuna yadda ya fi kowa sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala domin wanda ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga yana taka tsantsan din saba masa sautari da dama rashin sanin girman Allah ko mancewa da girman Allah yake sa bawa ya afka cikin safansa yanzu idan ka kwatanta mu ya mu mutane halittu na Ubangiji subhanahu wataala a ce sarki ne wannan nagarin idan an ce dai sarki bisa dabi'a da al'ada da al'umma suke rayuwa ciki a wannan yanki namu na arewacin Najeriya duk wanda aka ce wannan sarki ne dole yana da kwarjini da haiba da fada a ji cikin al'ummarsa galibi zaka tarar kowa na jin maganar sa kuma ana ganin girman sa to ganin girman sa da ake yi ba na tsammani za a samu wani duk taurin kansa da fandarewar sa ya bada umurni ko yayi hani a gaban sa ya bijire masa ba na tsammani za a samu irin haka din saboda dabi'a da muke tafiya cikin ta ana ganin girman masu sarauta to yana da wahala ya hana abu a gaban idansa ka aikata abin da ya hana wannan yana da wahala wannan tsakanin mutum da mutum to ina ya ga tsakanin ka kai da mahaliccin ka yanzu duk wanda yake ganin girman Allah Allah na ganin sa zai saba yayi abin da ya hana mu kwatanta abin mu ga wannan sarki ne namu ya ce kar ai kaza a gaban idansa kana ga akwai wanda zai karan tsaye ya aikata abin da ya hana yana da wahala to sai gashi a gaban a ƙarƙashin gani da kula da sani na wanda ya halicce mu zai hana abu kuma mu kaga wannan yana nuna ko rashin sanin girman sa ko rashin sanin shi wane ne tabbas da mun san girman sa mun san shi waye ba zai hana abu ba mu aikata ko yayi umurni mu ki aikata umurnin nasa saboda sanin girman sa ko mafi karanci ko kunyarsa ya sa ka kauracewa aikata abin da ya hana to wannan abu na farko ke abu na biyu tambayar da aka yi mana a makon da ya gabata wanda ya zo ya riski wani sashi na sallar kusufi yaya zai rama bari mu ba da misali an shiga sallah ta kusufi aka karanta fatiha aka yi karatu mai tsayi aka yi ruku'u aka dago an dago ana tsayuwa ta biyu a raka'a farko sai ka zo na sau a nan gurin tsayuwar farko da aka yi baka same ta ba da ruku'u farko ka samu tsayuwa ce ta biyu daga nan aka tafi da kai har aka yi sallah aka gama to idan ka tashi a nan yaya za ka yi karama abin da ya kubce maka ina fata mun fahimci wannan yanzu in mutum misali raka'a guda ya rasa mun san ba matsala idan ya zo raka'a guda zai rama mun san kuma kowace raka'a guda tana dauke da tsayuwa biyu da ruku'u, kaga nan ba matsala. Yanzu ya zo an dago daga ruku'u na biyu a raka'a farko, kaga kenan wannan yana nuna ya rasa raka'a farko. To a yayin da liman yayi sallama shi zai tashi ne kawai ya rama raka'a guda, kaga nan babu rudani ciki, babu iskaji. To amma wanda an yi tsayuwar farko aka tafi ruku'u aka dago, yazo ya riski wannan sallar, yazo ya shiga wannan sallar, shi idan ya tashi yaya zai yi rama? Wannan ita ce tambayar. To a nan gurin malamai da suka zo sai zama suna da ra'ayoyi guda biyu, an samu sabani tsakanin malamai. Imam Shafi'i da kuma wata riwaya daga Imam Ahmad kenan mazhabar Hanabila sun tafi kan cewar wanda ya zo zai shiga sallah ta kusufi ya tarar da liman ya dago daga ruku'un farko a raka'ar farko yana tsayuwa ta biyu, to anan idan yayi kabbara ya shiga sallah tare da liman, a yayin da aka idar zai rama raka'a guda su fito, saboda dagowa da aka yi daga ruku'un nan yanzu kamar raka'a guda ta kubce masa. Yanzu koda ya samu tsayuwa na biyu da ruku'u na biyu ba za a lissafa masa da shi ba. An gane bayanin? Sai zamanto idan liman ya yi sallama zai tashi ya karo raka'a guda su fito, mun san kuma raka'a guda tana dauke da tsayuwa biyu da ruku'u biyu, to abin da zai karo kenan wancan tsayuwa kwaya ɗaya da ya riska a raka'ar farko da ruku'u ɗaya da ya riska ba za a lissafa masa da shi ba. Saboda me? Saboda ya rasa ruku'u na farko, kuma ana riskar raka'a ce a sallar kusufi tare da samun ruku'un farko ba ruku'u na biyu ba. An gane bayanin? Kenan yanzu wanda bai samu ruku'u na farko ba ya rasa raka'a guda. Haka zalika wanda ya zo ana raka'a ta biyu an dago daga ruku'u na farko, to wannan shi ma bai samu raka'o'in biyu duka ba. An gane bayanin nasa? An dago daga ruku'u na farko ana tsayuwa na biyu a raka'a ta biyu, sai zama ya riski tsayuwa da ruku'u ɗaya ne kawai. An gane bayanin? Aka taho aka yi ruku'u aka dago aka tafi sujjada aka yi sallama, kaga shi tsayuwa ɗaya kawai ya riska da ruku'u ɗaya na raka'a ta biyu aka yi sallama. To a mazhabar Shafi'iyya da wani bayani ko wani sashe na mazhabar Hanabila idan ya tashi raka'o'i biyu zai kawo. Mun gane bayanin? Kamar ya rasa raka'o'in biyu ne gaba ɗaya. Wannan shine mazhabar Shafi'iyya da kuma wani fahimta na mazhabar Hanabila. To amma mazhabar Malikiyya ta bambanta da wannan mazhaba ta Shafi'iyya. Mazhabar Malikiyya abinda ta tafi a kai shi ne, idan ka zo ka riski ruku'u na biyu a raka'ar farko to ka samu wannan raka'a. Mun gane bayani? Suka ce saboda ana rasa sallah ne idan liman ya dago daga ruku'u zai tafi sujjada, to anan ka rasa wannan raka'a. Amma matukar ba sujjada zai tafi ka samu raka'a. Akan wannan mazhabar Malikiyya suka ce kenan yanzu tsayuwar farko da ka rasa da ruku'u farko ba zai maka tasiri ba. Tunda ka samu tsayuwa ta biyu da ruku'u ta biyu to ka samu complete sallah. A yayin da aka yi sallama kai ma kawai kai sallama ka. Baba tun nima ya dauke maka ba. Wancan din da ka rasa bai kai ka rasa sallah. Yanzu kamar misali ba an shiga sallah ba an yi kabbara aka yi karatun Fatiha aka yi sura za a ce liman ya dauke maka ba za a faɗi ba. Amma da aka tafi ruku ka zo ka samu ruku ai ka samu wannan raka'ar. Rasa Fatiha da sura da kai bai hana ka ka samu wannan raka'ar ba. To akan wannan Imam Malik ya tafi. Yanzu rasa tsayuwar farko da kai da ruku'un farko bai hana ka karis raka'a ba, kamar wanda ya rasa Fatiha da sura ne a kowace sallah da ake yi. Matukar ya riski ruku'u ai ba za a ce bai samu wannan raka'a ba. Kun gane bayani? To
to shine Imam Malik ya tafi akan wannan fahimtar cewar yanzu duk wanda ya samu tsayuwa ta biyu ba ma tsayuwa ta biyu ba matukar ya samu ruku'u ta biyu koda bai samu tsayuwa ta farko da ta biyu ba kuma bai samu ruku'u ta farko ba to ya samu wannan raka'a saboda ita sallah ana samun ta ne tare da samun ruku'u gabanin liman ya dago daga ruku'u yanzu in ya dago daga ruku'u na biyun nan to karasa raka'a in ka tashi sai ka rama ta a mazhabar malikiya amma matukar bai dago daga ruku'u na biyu ba ka zo ka same shi a ruku'u na biyu to ka samu wannan raka'a ba batun in ka zo sai ka rama idan yayi sallama kai ma kawai sai kai sallama kuma sallar ka tayi sannan inda zaka samu liman a tsayuwa na karshe mun gane tsayuwa na karshe wanne ne tsayuwa na karshe a raka'a ta biyu tsayuwa ta biyu ka same shi anan ko kuma ka same shi a ruku'u na karshe ruku'u na biyu tsayuwa na biyu to anan ka samu raka'a da amma a Shafi'iyya ba baka samu ma sallan ba in ka tashi raka'a biyu zaka kawo to amma gurin Imam Malik matukar ka samu ruku'u na karshe a sallar kusufi to ka samu raka'a da idan ka tashi raka'a ɗaya zaka ci na menene fahimtar mu ko ra'ayin ni dan na tare da mazhabar malikiya saboda kai mafi alkhairin al'amari mai sauki kaga yafi sauki ai ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taba bijiro masa da abubuwa guda biyu ba face ya zabi mafi saukin ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman aw qati'ata rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba bijiro masa da abubuwa guda biyu ba face ya zabi wanda yafi sauki matukar wanda yafi saukin bai zama sako ba ko yanke zumunci face annabi ya zabe shi saboda haka wannan fahimta da mazhabar malikiya ta tafi akai ya fi tafiya da sauki na wannan shari'a ta musulunci saboda haka ni a fahimta ta shi na rinjayar inda zan zo na riski liman yana ruku'u na biyu a raka'a farko to zan dauka na samu wannan raka'a kenan na samu raka'a biyu complete ko in zo in tadda liman yana ruku'u na karshe ma'ana ruku'u na biyu a raka'a ta biyu to zan dauka cewa na samu raka'a ɗaya in na tashi raka'a ɗaya zan ci wannan yafi sauki kuma yafi tafiya da sauki na wannan shari'a ta mu ta musulunci wannan ita ce tambayar da aka yi ta makon da ya gabata to sai muka ga kuma ya kamata mu jinkirta amsa ta zuwa yau don mu samu wadataccen lokaci na bayani dube da cewa za mu ɗabbaka wannan sallah din a aikace to abu na kusa da ƙarshe akwai ɗaya daga cikin mahalarta wannan majalisi namu mai albarka wanda makon da ya gabata ɗansa ya haɗu da hatsari ɗansa ɗan shekara 9 zuwa 10 haka irin robali da yara suke harbi da shi aka harbi ɗan nasa a ido sai ya zama baya gani da rabin gida to shine yake so ƴan uwa su sa wannan ɗan nasa a cikin kyawawan addu'o'insu Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya Allah yayi masa Allah kare gaba Allah ya sa wannan ibtila'i da ya faru akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya tunkuɗe da shi shi kuma wannan yaro Allah maɗaukakin sarki ya cika masa lafiyarsa irin waɗannan abubuwan dama kayan harbe-harben nan manzon Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi yasa an ga yara da shi a kwaci a tsawatar musu danko irin danko na harbi da robali manzon Allah ya hana harbi da shi saboda irin wannan hatsarin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ɗaya daga cikin sahabbai ya bayyana wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya hana harbi da danko saboda shi danko ba zai iya kashe abokin gaba ba amma zai iya cire ido ma'ana zai iya illa mutum wanda ake masa magana sai ya ci gaba da harbin sa sahabin yace ina gaya maka annabi ya hana kana ci gaba da yi to har abada ba ni ba kai sai yanke alaka da shi wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai yi karan tsayawa maganar manzon Allah yanke alaka suke da shi na har abada komin kusacin su da shi in kun tuna a baya mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar da yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tala tamna'u ima'allahi masajidallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kar ku hana bayin Allah bata masallatan Allah ma'ana halartar masallatai na ubangiji ai sallah da su kar ku hana su dan sa Bilal sai ya ce wallahi lanamna annahunna yace na rantsa da Allah sai mun hana su Abdullahi dan Umar yace ina ce maka manzon Allah ya ce kar ku hana kana cewa sai kun hana to ba ni ba kuma bai ƙara masa magana ba har ya mutu ko magana dan ya masa ba zai kula shi ba baba ina kwana irin dai gaisuwan su na Larabawa yanda ka san wa dutse yake yi magana assalamu alaikum ya abati sai kau da kai yanda ka san kai da bakka to har ya mutu kuma bai ƙara yawa dan sa ne na cikin sa amma har ya mutu bai ƙara masa magana me yasa yayi fito na fito da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su in kaga bacin ransu to an taba addinin Allah ba wai duniya ba ko a taba shi shikaran kansa ba zai nuna bacin ransa ba amma in kaga bacin ransu ya bayyana ya fito to an taba addinin Allah an taba manzon Allah an taba Allah to anan zaka ga bacin ransu saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa na harbi yana da kyau ana tsawatar wa yara kansu na ta'amuli da shi saboda hatsarin da yake da shi ko ta nan ko kuma ta can sannan kuma uwa uba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ta'amuli da irin waɗannan ababen harbi sawa'un danko ne ko kuma robani abu na ƙarshe shi ma za mu yi amfani da wannan damar wajen sanya mahaifin malam lamara cikin addu'a yana asibiti yana karban magani yana emergency kusan gobe satin sa guda to yana nan yana fama da jiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka ya bashi lafiya ya sanya wannan jinya tasa ta zama kafara gare shi ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa mubarak shi ma muna tare da shi koyaushe a wannan majalis Allah ba wannan mahaifi nasu lafiya ya sanya wannan jinya tasa ta zamanto kafara gare shi Allah ya tashi kafadinsa Allah ya yi masa ina ga sai mu dasa aya a wannan gabar idan babu wani ta'aliki ko fashin baki ko karin bayani sai mu tashi a takaice duk da cewa ina ga kamar mun cinye ma rabin lokacin namu ko dan abin da ya saurau a sallar isha ma ba yawa a ka'ida da malam shehu lokacin ma yayi ko lokacin isha yayi alama to amma dai za mu takaita sai mu yi sallar a takaice wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته